sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dare na yau Alhamis 16 daga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar zartarwa ta Najeriya ta amince da karawa ƴan sandan Najeriya albashi da alawus har kashi 20 cikin 100. Kana shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya gargadi al'ummar kasar cewa rigakafi ba za ta lahanta su ba kamar yadda ake yayatawa sai dai ta kare su da iyalansu daga kamuwa da cutar COVID-19. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda Kirista da Musulmi a jihar Plateau Najeriya suka yi haɗin kai wurin gudanar da bukukuwan Kirismeti da ke tafe. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga shakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Alhamis kasar Koriya ta Kudu ta sanar cewa za ta sake maido da tsauraran dokokin COVID-19 da dokokin bada tazara saboda karuwar sabbin masu kamuwa da cutar. Daga ranar Asabar mai zuwa har zuwa 2 ga watan Janairu za a takaita tarukan mutane da kada su haura mutum hudu idan har sun yi cikakkiyar allurar rigakafi. Za a buga ci gidajen abinci da na barasa da su rufe karfe 9 na dare, sannan gidajen sinima da na intanet da karfe 10 na dare. Mutanen da ba su yi cikakkiyar allurar rigakafi ba kawai za su sayi abinci da ci a waje su kadai ko a kai musu har gida. A cikin wannan lokaci gwamnati za ta kara kare jama'a da yin karin allurar rigakafi ta uku da kuma yin allurar rigakafi ga waɗanda ba su yi ba cikin sauri. Bugu da ƙari, za mu iya duk abin da ya kamata don mu samu dukkanin kayayyakin lafiya da ya kamata kamar bangaren kula da marasa lafiya na musamman, ta yadda za mu iya kafa hanyar da za mu koma harkoki na yau da kullum da muka saba. Gwamnatin Isra'ila ta faɗa jiya Laraba cewa ta ba da tallafin allurar coronavirus miliyan guda ga shirin da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya na COVAX. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce za ta tura allurar rigakafin AstraZeneca a cikin makonni masu zuwa, matakin da ke zama wani bangare na karfafa alaƙar Isra'ila da kasashen Afirka. Ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid ya ce na ji daɗin cewa Isra'ila za ta iya ba da gudunmuwa da kuma zama abokiyar kawar da annobar cutar a duniya. Sanarwar ta ce allurar rigakafin za ta kai kusan kashi 1/4 na kasashen Afirka. Ko da yake ba ta bayar da jerin sunayensu ba, Isra'ila dai tana da alaƙa ta kud da kud da wasu kasashen Afirka da suka hada da Kenya da Uganda da kuma Rwanda. Isra'ila ta kuma daidaita dangantaka tare da Sudan a shekarar da ta gabata a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da Amurka ta kulla. Isra'ila ita ce kasa ta farko da ta fara yi wa mutanen ta gaba ɗaya allurar rigakafin. Wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a jamhuriyar Dominican yayin da yake kokarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar Florida da ke Amurka. Ya halaka mutane 9 da ke cikinsa da suka hada da Jose Angel, wani mai shirya waƙoƙi ɗan Puerto Rico. Kamfanin Helidosa Aviation Group ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa jirgin yana ɗauke da ma'aikata 2 da fasinjoji 7 a lokacin da ya hadari jiya Laraba. Kamfanin ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na Higuero da ke garin Orlando na jihar Florida jim kaɗan kafin ya nemi izinin sauka a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Las Americas a babban birnin jamhuriyar Dominican. Sai dai kamfanin bai bayar da wani ƙarin bayani kan dalilan da ya sa matukan jirgin suka yi ƙoƙarin sauka ko dalilin da ya haddasa hadarin ba. Filin jirgin saman ya dakatar da ayyukansa bayan hadarin, inda ya soke ɗaruruwan tashin jirage. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a kasar Philippines sun ce an kwashe dubban mutane zuwa kudanci da kuma tsakiyar Philippines a yau Alhamis, yayin da wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske ke tunkarowa. Hukumomin kasar sun gargadi jama'a da suka wuce wa cunkoso bayan da aka samu mutum na farko da ya kamu da samfurin Omicron na coronavirus a kasar. Masu hasashen yanayi sun ce sun gano guguwar rai a baya wadda ke dauke da iska mai gudun kilomita 185 a cikin sa'a ɗaya da guguwar da ta kai kilomita 230 a cikin sa'a ɗaya gabas da kudancin Surigao na lardin del Norte. Tana busawa arewa maso yamma da karfin kilomita 25 cikin sa'a guda. Masu hasashen sun ce ana sa ran guguwar da ake kira da Odeta za ta afkawa tsibirin Dinagat da ke kudu maso gabashin kasar a nan gaba yau Alhamis. An sanya larduran kudanci da tsakiyar kasar da dama kan fadakarwa na guguwa. An gargadi mazauna yankuna da su nisanci kauyuka da ke gabar teku da kuma wasu sauran yankuna masu hadari saboda yuwar ambaliyar ruwa, jabtarewar kasa da inda guguwar za ta wuce.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta amince da karawa ƴan sandan Najeriya albashi da alawus har kashi 20 cikin 100, kamar yadda ministan kula da aikin ƴan sanda na Najeriya Muhammad Maigaridin Jadi ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa a Abuja.
Albashin nan ba wai gundarin albashin aka kara ba, abinda aka kara wasu alawus ne aka kara domin ƴan sanda su samu karin kudaden da za su je gidajensu. Misali, an samu kari na kudin shift duty allowance, an samu kari na wanda ake cewa wani special sabon allowance ne a kirkiro wanda yake kashi 20% na albashin su, wanda yake ana kira special albashi wanda za a kara musu domin su samu dai karin kudin shiga. Haka kuma an samu karin wasu kudade na daban-daban, kamar misali ba kari ba dai an lissafo wasu bahosuka da ƴan sanda suke biya, kamar kudaden da aka kashe na tasuwar ƴan uwa da kudade wanda suka shafi harkar inshora wanda ba a biya ba na shekaru wajen tun 2012 zuwa yanzu. Akwai su da inshora kala-kala wanda ba a biya ba.
Tamo wani abun mamaki shi ne duk da irin wannan kare-kare da ake ta cewa ana yi ko a ba an irin wasu kare-kare, amma ba ya kai ga ƴan sandan nan. Shi me yasa ba a tsarin da za a tabbatar kai tsaye daga asusun gwamnati kuɗin nan su shiga asusun ajiya na ƴan sanda kai tsaye ba tare da tarihi waɗansu hannu za a iya ragewa ba?
Doka asusun ajiya na ƴan sanda bai shafi albashin ƴan sanda ba, abin da ya shafa kayayyakin aiki ne ƴan sanda. Amma dai ina tabbatar maka da cewa yanzu da zarar mun samu su commission na albashi da allowance na ƙasa, da zarar sun gama lissafi an fito da jadawali sun yi circular sun gabatar da takarda ta ayyanar da wannan abin, kamar da aka ce tun daga 1 ga watan 1 na 2022 na wannan shekara mai zuwa. Ai kaga ko da dai ba a fara 1 ga watan ba, ana iya fara 2 ga wata ko 3 ga wata.
Ministan kuɗa da ayyukan ƴan sanda kenan na Najeriya Alhaji Muhammad Maigaridin Jadi a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya Haji Najat Muhammad mai sharhi ce kan al'amuran tsaro kuma ɗaya da cikin kwamishinonin da ke kula da ayyukan ƴan sanda ta yi mun ƙarin haske dangane da muhimmanci na wannan ƙarin da ƴan sandan suka samu inda take cewa.
Eh to zai yi kuma ba zai yi ba. Zai yi saboda gaskiya fi sabida da ƴan sanda mu ana zalunta su ƙwarai da gaske. An su kansu kaga halin da suke ciki. Sai ga to ya za a yi wannan bai samu tsaron kansa ba ma ya tsara wani. To amma duk abin da za ka ƙara wa ƴan sanda idan ba za ka ɗauke su akan cancanta ba, idan ba za ka ɗauki ɗan sanda ka ba shi training ɗin da ya kamata ba, idan aikin ɗan sanda zai zama wulaƙantacce ne tun daga ran da aka ɗauke su daga aikin, kuma ba za a yi maka promotion ba sai ka biya, ba za a yi maka posting ba sai ka biya, komai da ka sani na cikin aikin ɗan sanda corruption ɗin ya yi yawa. To in ba wannan aka duba ba, ko za ka dinka ba su miliyan 100 kullum ba za su gyaru ba, don saboda ba amma ƙwaƙwalwarsu tunaninsu ba irin na ba da tsaro ba ne, tunaninsu saboda da kuɗi suka shiga ta hanyar badakala suka shiga. Za ka ga cewa ɗan sanda a ce za a ɗauke shi wanda bai taɓa jarrabawa ba bai komai ba, a kwashe su a zuba su a cikin harkar ɗan sanda, ba ta yanda za a yi su kare al'umma. Kuma in ka ƙara musu albashi ka ba su kayan aiki, idan baka ba su kayan aiki baka duba irin bindigogi da ɗan sandan mu suke, ka duba abagen rashin training sai wani ya yi ya gama ba, ba a taɓa masa wani training ɗin komai ba.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya ce ba za a ci gaba da buɗe iyakokin kasar ba duba da irin halin da kasar ke ciki game da cutar COVID-19. Yayin da yake yi wa kasa jawabi akan halin da ake ciki, ya ce sake iyakokin kasar buɗe zai sanadiyar sake fuskantar ɓarkewar cutar karo na hudu a cikin kasar. Wakilinmu Ridwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Accra.
yake gabatar da jawabinsa ga kasar akan cutar COVID-19 karo na 27 da matakan da ake dauka wurin yaki da cutar. Shugaba Akufo-Addo ya nuna cewa akwai kariya cikin magungunan kuma za su kare kowa.
Let me state as clearly as I can, the vaccines are safe.
Bari in bayyana cewa magungunan na da kariya, ba za su lahanta ku ba, za su kare ku da iyalanku. Sun koyan makarci da wasu kiyaye tawa yan allurar ba zai sa lalle ka kada zabe wa jam'iyyar NPP a zaben shekara ta 2024 ba en ba ku so wannan wani abu da hankali bai iya dauka ne. Yan allurar ba zai iya canja maka matsayi ko zaben ka na siyasa ba. Shugaban ya jaddada bukatar kowa ya yi allurar yana mai kara jan hankali cewa yan allurar na daya a cikin hanyoyin kiyaye kamuwa da cutar da kuma rage kisan da cutar ke yi da kuma kwatar da mutane. Shugaban yayi kiran duk iyan Ghana su yi allurar yayi da ma'aikatar kiwon lafiya ta ayyana watan Disamba a matsayin watan allurar.
After the start of an impressive vaccination of the masses here, we were confronted with vaccine supply constraints.
Mun soma allurar rigakafin shekarar nan cikin sha'awa sai dai mun ci karo da karanci wurin rabon magani da wasu ɗan damuwa a matsayin duniya sai dai cikin sa'a a 'yan watannin nan na rabon magani ya inganta kuma muna da yakinin kan ƙarshen watan Disamba za mu samu wajen miliyan 26 na magani. Muna da isasshen magani cikin tsarinmu don haka nake kira gare ku 'yan uwana tsayen gano kowa ya yi amfani da wannan dama. Da yi alluran a halin yanzu mun yi wa mutane miliyan 6,420,172 allurar daga sama da mutum miliyan 17.7 da muke son yi wa alluran. Kasar Ghana kan karshen sabon wata za ta dukufa kan shirinta na sarrafa magani nan gida. Shugaba Akufo-Addo ya ce gwamnati ta ware yuro miliyan 20 na kuɗin don kafa wata cibiyar magani ta ƙasa wacce za ta sarrafa magungunan.
Continue to make steady progress in our quest to manufacture vaccines domestic.
Muna ci gaban samun tagomashi a kokarinmu na sarrafa magani a gida. Ina a Alexander Randall na yi magana da bankin zuba jarin Turai da IMF da dai sauransu dangane da amshin Ghana game da cutar COVID-19 kuma bankin ta amince da samar da wace biyar yuro miliyan 82.5 wanda za a yi amfani da shi don inganta fagen kiwon lafiya da samar da sauran kayan kiwon lafiya faɗin ƙasa. Shugaba Akufo-Addo ya karkar maganan sa yana mai bayani cewa ba za a bude iyakokin kasar ba bisa la'akari da irin hali da ake ciki game da cutar COVID-19. Yayi kira ga al'umma da ke kusa da bakin iyakokin kasar su dada yana hakuri domin bude bakin iyakokin kasar zai bude kofar nau'in na hudu na cutar. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra.
Agaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto da musamman akan yadda Kirista da Musulmi a jihar Plateau Nigeria suka yi haɗin gwiwa a wurin gudanar da bukukuwan Kirismeti.
Daga ranar 1 ga watan 12 na kowace shekara, mabiya addinin Krista kan fara gudanar da bukukuwan tunawa da haihuwar Annabi Isa da ake yi ranar 25 ga watan na Disamba. Shekaru uku kenan da shugaban karamar hukumar Jassa Arewa, Shehu Bala Usman, ya maida bikin a matsayin dandali na haɗa kan al'umar yankin da ke da bambancin addini, kabila da ɗabi'u. Bikin na waƙoƙin Kirsimeti da karatun darussa tara daga littafi mai tsarki. Shugaban karamar hukumar na Jassa Arewa, Shehu Bala Usman, yace sun mishi taken sake gina dangantaka da ya rushe da inganta zaman lafiya karamar hukumar Jassa Arewa.
Taro ne wanda muke yin shi shekara-shekara, taro ne wanda yake kawo musulmai da kristoci gaba ki daya. Haka ma muka shirya irin wannan taro lokacin azumi, musulmai da kristoci su zo gaba ki daya domin a ci abinci a birnin. To saboda haka muka shirya wannan taro, saboda za a yi Christmas, saboda mu haɗa zumunci, domin zumuncin nan shine abin da muka bashi kuma shine kawo mana matsala. To saboda haka muka ga wannan shine wato wani wanda za mu haɗa kan mutane domin a tabbatar da zaman lafiya da ci gaba, saboda kasance ciwon kowa. kowa ya rubuta juna domin a ci gaba tare wannan shine hikimin wannan taro da muka domin kika duba kaman tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya kawo shi mai girma gwamnati Salim Bakola lokacin shekara 60 da ke gani zaki ga cewa kowa yana tafiya lafiya lafiya musamman da sojoji suna cudanya kuma lalle ne dole ne cudanyen nan ya dawo cudanya ba zai dawo ba sai an yi da juna an yi mu'amala da juna kowa yana nan yanzu gani ga musulmai da kristoci suna nan yadda kenan da juna sai kuma a cigaba da mu'amala sannan shine za a samu cigaba da kwanciyar hankali
daga ƙarshe na sakonka musamman ma musulmi da kristan jihar Plateau a wannan Christmas
amma yi biki lafiya kuma a tabbatar da cewa an bi doka sannan duk irin gadan matsala ko kuma an ga wani irin yanayi da ba a gane ba to maza maza a gaya wa wato jami'an tsaro kuma musulmi da kristoci a so juna domin akwai riba wajen zaman tare da kuma a tabbatar da cewa an yi rafikin addinin juna ga baki daya shine wannan zama zai dawo kaman jiya wanda muke tsarin insha Allah abun da ya gudana ya riga ya gudana sai da ci gaba
bikin waƙoƙin Kirsimetin da darussa tara da aka gudanar a bana ya samu halartar al'ummar musulmi da dama daga garin na Jos da kewaye kansila mai wakiltar Rigiza Targum Ward Abubakar Shaibu Narguta yace lokaci ne da za a haɓaka dangantaka tsakanin mabambantan addinai
wannan ana son a nuna wa duniya inda ake kallon da ake wa Plateau State musamman Jos in particular za mu kayyade tunanin duk wanda yake da wani irin zuciya daban ne musulmi da kristan jos abu ne guda daya mun yadda Allah ne ya halice mu guri daya kuma haka aka rayutun tuntuntuni kuma haka za ci gaba da ainihin rayuwa abin da ifaru baya da wannan wani shirme ne kuma mun kowa ma ya ma gane cewa ba ma za mu ba a rayuwa ba tare da wani duk musulmin ma da ya san addininsa inda zai kishin annabi Muhammadu sai kishin annabi Isa alaihi salam Isa dan Maryam ayar Allah
to wani kira zaka yi musamman ma al'umma duka na ganin cewa wato sun yi amfani da irin dama haka wajen hada kan al'umma da kuma wanzar da zaman lafiya
in dai mutum zai kiwon zaki kwana daki dai ba da keji ba ya kwana da muciji daki dai ba da keji ba da kura to ba na jin akwai mutum mai kafa biyu mutum irinka da zai zo kana fada ina fada zaka rince shi zai bare ya rince ku gulu samu damuwa ai tun nan farko sai ka gwada mutum amni fa bana san ka ba kai ma menene ba ka so to akai haka to ba za ta samu damuwa ba
Reverend Father Noel Botar wanda yayi huduba a wurin bikin yace Kirsimeti lokaci ne da al'umma ya kamata su ƙara sadaukar da kansu ga bautar Allah
to ko shekara ya zama kamar al'ada masu bi akan taru domin yayi wakoki wanda suke da muhimmanci suna tunashe mu sosai abubuwa da suke faruwa kafin aka haife Yesu Almasihu
ki ina muhimmancin Kirsimeti
to muhimmancin Kirsimeti ga masu bi shine lokacin tunawa da haifuwar Yesu Almasihu kuma ga mu masu bi mun sani cewa haifuwar Yesu Almasihu kamannin mutane ne shi ya kawo mana ceto kuma ta wajen haifuwarsa ne an bude idanunmu a duniya mun ga haske wanda tun dama muna cikin duhu ne so haifuwar Yesu Almasihu abu ne wanda muke karbe shi da farin ciki muke karbe shi da murna da zuwan Yesu Almasihu a duniya shine ya sake karfafa mu a cikin bangaskiya kuma ya nuna mana hanya wanda za mu samu ceto a rana ta karshe
na darussan da za a koya a cikin wannan bukukuwa na Kirsimeti
ina gani babban darasi wanda tunda nazo nan na san an koya kuma ina da shi a cikin zuciya shine hadin kai da mu yadda kin duwe mutane ba krista kade suke nan ba da musulmi kade suke nan ba amma dukan mu kowa ya manta da yare kabila shekara mun zo muna murnan nan tare hula wanda ake sa na Kirsimeti in kin duwe wayansu musulmai ne amma suna da wannan hula su ma mofla na Kirsimeti su ma suna da shi wayansu su zaki sa hulan akan nasu hulan to wannan kuwa ya nuna mana cewa zamu iya mu yi zama tare a cikin salama zamu iya mu yi zama tare kuma a cikin zumunci mu ji dadi tare yadda an yi haka yanzu lokacin sallah ma yazo in an kira tare an zo an ci gaba na san cewa zai taimaka mana ya karfafa mu zaman tare kuma ba mu kauna da juna
Na'ibin limamin babban masallacin Jos Sheikh Ghazali Ismail Adam ya buƙaci al'umman na Jos ne da su rungumi zaman lafiya
Alhamdulillah tun daga lokacin da ake samun matsaloli da kuma lokacin da Allah madaukaki yake kawo mana wannan gwamnati muka yi kokari muka hada kanmu da musulmi da wanda suke ba musulmi ba aka samu shugabanci ana tattauna akan abin da ya shafi addini da kuma yadda zamu yi ya kokari ya zamanto mu kawo karshen tasha da ake samu a bisa wannan abara mun sharuwa tare lokacin azumi sannan kuma daga cikin mu baki da aka bayar da nasihohi to har ila yau ma a wannan lokaci marra aka sake shi chairman na Jos local government ne da committee aka shiga ciki aka tattauna a bisa wannan ramadan zai sannan kuma aka sake ganye to ɗan uwan musulmi akan azo ayi bayani a game da yadda alaka yake tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba tun da tsala before to kuma yadda za a zauna sannan kuma a nuna na baya cewa abinda yake mafi mahimmanci shine zamanto mu zauna tare mu zamanto tuntiya ɗaya madaurin ki daya mu duba mu san menene bambancin mu sannan kuma mu sani zamu zauna tare juna wajen zamantakewa kike man wannan al'amari kenan
madam Hannatu Uta Ziyok tace irin haɗin kai da ta gani tsakanin musulmi da krista a Jos ta Arewa ya burge ta da fatar zai dore don zaman lafiya
to muna ma Allah godiya domin ya kawo mu har ga wannan watan December da mu Christians muna celebrating bukin Christmas that is haifuwan Yesu Kristi mai ceto mu muna tuna da wannan ranan domin yana da muhimmanci a rayuwar mai bin Yesu Kristi domin in ba don haifuwan nan ba mu Krista ba mu da ceto
to waɗanne darussa zaki koya ko kuma a cikin wannan biki na Christmas wanda ke ma zaki nuna
zan nuna kauna domin kaunan Yesu Kristi shine ya kawo ceto kaunan Yesu Kristi shi ya sa ya turo da ɗansa a cikin wannan duniyar domin mu mu samu ceto zan nuna halin kirki ma mutane su san cewa bikin Christmas yana nuna halin kirki zan nuna ma mutane cewa ya kamata abinda nake da shi in bayar ga wanda ba su da shi domin abubuwa sun wahala a yanzu amma komai rayuwa Allah ya sa wayansu sun fi wani so karka raina abinda kadan zaka san ma wani ba a cikin wannan watan Christmas
daga karshe anan naga akwai musulmi akwai krista yayin kika ji da irin wannan hadin kai
wannan hadin kai gaskiya ni ma ya kayatar da ni muna so mu yi ma shi executive chairman namu na Jos local government honorable Shehu Bala Usman muna murna muna fahariya da shi domin wannan hadin kai da ya kawo tsakanin musulmi da krista mu san cewa mu daya ya kawo mana zaman lafiya a wannan yankin ya nuna cewa mu krista da musulmi mu daya ne
dukkan sauran waɗanda suka yi jawabai a wurin bikin sun yi huduba ne kan yafiya yin hakuri da juna da mutunta addini da al'adun juna don samar da zaman lafiya na dindindin Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice Assalamu alaikum nasare da fatan kana cikin koshin lafiya. Yau labaran wasannin namu zai kasance akan batun timatimai 16 da suka samu nasarar zuwa buga matakin farko da zai bude kofa wa duk wata club da take fafutukan neman lashe kofi a gasar kasashen Turai. Wani abin sha'awa da kuma tarihi shine gwanayen murzaleda na duniya wato Lionel Messi da kuma Cristiano Ronaldo za su fafata a tsakanin su. Kan hakan ne na gayyato mai sharha akan harkokin wasanni domin yi mana tashin baki kan wannan gumuzu a tsakanin Messi da ke taka leda wa club din PSG da kuma Ronaldo da ke Manchester United. Za a gudanar da zagayen farko na wasan daga ranakun 15 zuwa 16 da kuma ranar 22 zuwa 23 na watan Fabrairu. A yayin da za a buga zagaye na biyu a ranakun 8 zuwa 9 a ranar da kuma ranar 15 zuwa 16 na watan Maris. Ga jerin sunayen club din da za su fafata a tsakanin junansu kamar haka. Benfica Portugal za ta kece raini da Real Madrid Spain, Villarreal Espanya da Manchester City England.
sai Atletico Madrid da kuma Bayern Munich na kasar Germany. Salzburg na kasar Australia za ta kara ne da Liverpool din Ingila. Inter Italia da Ajax Netherlands. Sporting CP Portugal da Juventus din Italia. Chelsea Ingila da Lille na France. Paris Saint-Germain France da kuma Manchester United Ingila. Sai a danda kwance mu. Kuma ga masharanci nan
sunana Ishola Michael marubucin labarin wasanni wasan da za a kara tsakanin Manchester United PSG kokarin cin kofin nahiyar Turai kuma kakkamanta cewa a yanzu a kullun kafa ta duniya Messi shine a gaba shi don shine aka bawa kofin kwarere mai wanda yafi kwarewa a kullun kafa ta duniya na wannan shekara wato Ballon d'Or kenan shi kuma Ronaldo yana cikin wannan abu cewa ba a lura da abubuwan da shi yayi ba to kaga zai fito ne yana son ya nuna hazakarsa yana son ya nuna wa duniya cewa wannan abin da aka yi wa Messi bai cancanta ba shi yake kamata a bawa shi kuma zai fito ya ce zai so ya kare kalamin wanda aka yi masa nuna wa duniya cewa shi ne fa har yanzu ba wani ba tunda har yanzu yana nan to kaga wannan wasa ne wanda duniya gaba daya kowane kasa inda za a kalli wannan wasan to wannan za su fito magoya bayan wannan za su fito magoya bayan wancan su za su fito to za a yi babban karawa ne
to kai dama can kana adawa da wannan shi kocin Najeriya kenan rowa to gashi an kore shi
ba wai adawa bane ni nawo shi ne ba shi ya kamata a ce shi ne kocin Najeriya ba saboda bai kware ba
to gashi yanzu an ba ku dan gida
an ba mu dan gida a wucin gadi shi kuma dan gidan nan dama ayo duk abin da zaka yi da dan gida ake cin gida to ni bana da wani tantama a game da wannan gwagwan
zai cire kitsa wuta
zai cire mana kitsa wuta saboda ya saba ya buga ya sinyan yanayin Najeriya ya san abin da dan Najeriya in dai maganar kwallon kafa ne to ya san abin da dan Najeriya yake so kuma da yadda Allah zai haka
Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya
madalla yanzu ko ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitaccen labaran duniya
yau Alhamis kasar Koriya ta Kudu ta sanar cewa za ta saki maido da tsauraran dokokin COVID-19 da dokokin bada tazara saboda karuwar sabbin masu kamuwa da cutar daga ranar Asabar mai zuwa har zuwa 2 ga watan Janairu za a takaita tarukan mutane da kada su haura mutum hudu idan har sun yi cikakkiyar allurar rigakafi za a bugaci gidajen abinci da na barasa da su rufe karfe 9 na dare sannan gidajen sinima da na intanet da karfe 10 na dare gwamnatin Isra'ila ta faɗa jiya Laraba cewa ta ba da tallafin allurar coronavirus miliyan guda ga shirin da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya na COVAX ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce za ta tura allurar rigakafin AstraZeneca a cikin makonni masu zuwa matakin da ke zama wani bangare na karfafa alaƙar Isra'ila da kasashen Afirka Ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid ya ce na ji daɗin cewa Isra'ila za ta iya ba da gudunmuwa da kuma zama abokiyar kawar da annobar cutar a duniya. Wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani ƙaramin jirgi da yake aiki da shi ya yi haɗari a Jamhuriyar Dominican yayin da yake ƙoƙarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar Florida da ke Amurka. Ya hallaka mutane 9 da ke cikinsa da suka haɗa da Jose Angel. Wani mai shirya waƙoƙi ɗan Puerto Rico kamfanin Helidosa Aviation Group ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa jirgin yana ɗauke da ma'aikata 2 da fasinjoji 7 a lokacin da ya yi haɗari jiya Laraba.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Christian da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin.